Masu saurari, barkamu da samun sararin sauraron sabon shirin Najeriya a yau daga nan Daily Trust. Abdulhadi Abubakar Shika sunana, tare da abokanan aiki za mu yi hannun jin karkawo muku wannan shiri na yau Juma'a ta babbar rana. Batun matsin tattalin arziki ya shafi kowa a wannan lokaci, da waɗansu masana kan ce yanayin kai kuka ne tagumi da halin tsitsitsi da ake ciki ya shafi duka bangarori na rayuwa. Matasa masu fafutukar nemo wa karan kai na sawa a bakin salati akan jiyo su suna kokawa kan yadda suke samuwa da kyar, hakan su gaza biya wa kai bukata saboda tsefewar kayayyaki da hakan ke da alaka da tabarbarewar tattalin arziki. Su kuma magidanta a wannan kadami ga wannan hali da ake ciki, ga kuma nauyin iyali, hakan ta sa wasu magidantan ke yin raba daidai a daukar nauyin gida, kuma wasu da gazawar su ta fito fili sukan saki ragamar gidan kacokan ga matan nasu. Watakili idan muka saka muku tattaunawar da abokin aiki Sabitu Garba Mustafa yayi da wata uwar gida kan yadda mai gidanta uban yayanta ya jibge nauyin tafiyar da gida kacokan a kafadunta. Akwai mai sauraro da zai ce duk da ana yanayin wahalar nema, amma wasu magidantan kan yi murna tsalle da tumami idan matansu sun dauke musu nauyin gida, abinda kuma a al'adar mutan arewa ba haka aka saba gani ba.
Sunana Aisha Muhammad.
A wannan lokacin wasu na ganin matsin tattalin arziki ya sa wasu maza suna barin mata suke tafiyar da dawainiyoyin gida, waɗanda ake ganin cewa mata din a al'adance da a addinance ba su aka saba gani da haka ba, musamman a arewacin Najeriya wajen tafiyar da gidan nan. Kin tsinci kanki a irin wannan matsalan?
Na tsinci kaina a irin matsalan.
Ko zaki dan buda mana mu gane ya kika tsinci kanki a matsala haka?
Ina zama ne tare da mijina da yara guda 8. Ni nake ciyar da su, in na fita kuma ba na aikin gwamnati din ban yi makaranta ba. Ina zuwa in je in yi tallan gyada, in yi tallan rake, in dawo gida in je in yi kitso na hannu na mata, sannan sai yanzu in ciyar da yara. Wasu na makaranta, wasu ba sa yi, suna yin sana'an hannu.
Kina nufin kina da aure kike tallan gyada, ki sai da rake da sauransu?
Sosai, kuma ya sani kuma baya magana.
Wai me ya faru ne? Bashi da aikin yi ne ko kuma me babban dalilin da ya janyo haka?
Yana aikin yi, amma ni gaskiya ban san abin da yake da kuɗin ba, dun bana bincikan shi. Na tambaya sai ya ce mun bayi da shi, kuma bana bi ta kan shi.
Kina nufin har zuwa wannan lokacin haka take faruwa da rayuwarki?
Kwarai da gaske.
Wane mataki kika ɗauka kan wannan abubuwan da ke faruwa?
Bani da mataki saboda bani da masu tsaya mu.
Haka na nufin da mahaifanki duk sun rasu?
Ba sa raye.
Ina dangin mahaifanki?
Su suna ƙauye, kuma ko ka ji ba su da wani ƙarfi.
Ta bangaren ƴan uwan mijin naki fa?
ƴan uwan mijina gaskiya wanda na sani bai da iyaye sai yayi nan shi, yayan shi kuma in ya mishi magana baya ji.
Ya kike fuskantar irin wannan rayuwa da kika tsinci kanki a cikin ta a irin wannan lokacin?
Gaskiya ba dadi gaskiya, don yanzu haka ma yara biyu suna gida, ba sa makaranta, ba su je makarantan ba a hudun da nake biya, saboda kuɗin gaskiya ya ciji, abinci ma da kyar ake ci.
Wannan na nufin mutanen unguwanku duk sun san kina passing through, kina cikin wannan irin halin?
Sun sani, akwai ma manya a unguwan.
Ba wani taimako da aka kawo miki?
Ba taimako.
Kuma kina ganin halayyarki suna da nagarta, kina da kyakkyawan hali?
Sosai na da kyakkyawan hali, saboda da shi nake ba ma ƴaƴana tarbiyya.
Kuma amma har yanzu kina tare da aurenki da mijinki?
Sosai.
Menene matakan da kike ganin a ƙarshe zaki ɗauka akan wannan yanayi na rayuwa da kike ciki?
Kawai na dangana ma Allah ne daman, saboda in ta addu'a har Allah ya kawo mun mafita.
To menene kiranki na ƙarshe ga sauran mata da suke tsinta kansa irin wannan yanayin a ƙarshe?
Kirana da su shine, ta da hankali ba zai yi ba, abinda faɗa bai kawo ba, abinda zaman lafiya bai kawo ba, faɗa ba zai kawo shi ba. In ta ji ba za ta iya zama ba, in dai tana da galihu za ta iya zuwa a kwata mata 'yancinta. Wanda kuma ta gabata da galu, bata da 'yanci, za ta iya kai human rights ko kuma ta yi haƙuri da yanda Allah ya ajiye ta.
Yauwa, da kika kawo wannan magana sai nake so na ce, to ke me yasa kika ci gaba da zama har yanzu kuma kina cikin irin wannan yanayin?
Saboda ina tausaya ma ƴaƴana, kullum na yi yunƙurin zan kai ƙara human rights, yarinya na babba sai ta fara kuka ta ce kar in kai ƙara, in yi haƙuri.
To da yake komai akwai sababi, kuma ruwa baya tsami banza, yasa abokiyar aiki Nana Khadija Ibrahim ta taɓa alli da Malama Juwairiya Usman Suleiman, inda ta yi bayani filla-filla akan dalilai da kan sa a shiga wannan yanayi da hanyoyin mafita. To amma kafin sannan shirin Najeriya yau kuke sauraro daga nan Daily Trust. Kuna iya sauraron shirin a lokacin da kuke so a shafinmu na aminiya.dailytrust.com ko ta kafofinmu na sada zumunta a facebook.com/aminiyatrust ko a twitter.com/aminiyatrust ko ta hanyoyin sauraron shirye-shiryen podcast kamar Apple Podcast ko Google Podcast ko Buzzsprout ko Spotify ko kuma TuneIn Radio. Har wayo kuma ana jin shirin Najeriya a yau ta gidajen radio da muke hulla da su da kuma ta Trust Radio ta kafar internet a trustradio.com.ng. A farkon shirin kun ji mu da Aisha Suleiman uwar gida da mijinta ya barta da daukar nauyin gida ka cokan. To amma me yake jawo hakan kuma menene mafita? Ga malama Juwairiya Usman Suleiman da ƙarin bayani.
Sunana Juwairiya Usman Suleiman daga Bauchi. Da farko dai aure mara tsari shine yake kawo wannan. Domin mu a matsalin mu na musulmai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana yanda ya kamata ayi aure. Yace ya ma'ashar shabab lamani istada minkum albahti yace fa li tazawwaj. Yace ya ku taron samari ga wanda ya samu iko a cikin ku yace yi aure. Wannan ya nuna mana cewa aure akwai responsibility a ciki. Aure akwai responsibility a ciki ba wai kawai ana yin aure ne kawai dan kar azube dan kaga mata doguwa kyakkyawa kawai a titi kana santa kawai shikenan kawai ka je ka fada da yau an sadu tai ciki shikenan sai ka ga responsibility haura kanka but you're not even ready for it. To wannan shine na farko. Abu na biyu shine kuma ayan Allah yana cewa arjalu qawwamuna 'alan nisa sai yace bima faddala Allahu ba'dhum 'ala ba'dhin wa bima anfaqu min amwalihim. Maza sun zama sama da mata ne ba wai kawai dan suna maza ba a'a dan wannan karfin da za su ciyar da mace su shayar da ita su mata sutura dinnan wurin zaman nan da komai wannan shi yasa suke maza ba wai haka kawai sidda yasa suka zama maza ba a'a wannan shine position din su na maza za su nemo su kawo mata su tura komai su kawo mata sannan su dauki dawainiyan iyalin su wato in an aihu ƴaƴan ma suna gargashin kulawan su ne wajen neman ilimi lafiya da komai. To wannan shine cikakken namiji. Abinda ya biyo baya na uku da ake samu wannan matsala shine aure without counseling. Idan an yi aure without counseling mutane suna daukan aure babbai an dauka auren na a soyayyen I love you kawai za a karasa a'a ga only mosquito in my net a'a zuman raina a'a ruwan kororo zuciya na an dauka haka kawai ake karewa sai an zo tukunna a ga a abun ashe da yawa za a auro mata ashe za ta fara amai tana da ciki da yi amai wani za a je a kwantar da ita a asibiti wata za ta aihu CS1 to idan mutum ba shi da abun yi a hannu definitely akwai matsala. To idan an zo wannan sai a zo a gani cewa shi ba zai iya ba sai kaga an fara ya fara gudu ya fara barta ita kuma tana son shiga ƴaƴa tana so ta zauna auren sai ta nema abin da za ta ciyar da kanta idan ba haka ba zai kore ta ya rabu da ita a wannan auren ta gwammace ta rike kanta saboda bai shirya wa auren ba yayi. Shi a lokacin da yaje ya debo mata biyu mata uku mata hudu gani yake wannan shine abara bai san cewa auren ayi auren sunna ne amma daga zaran ka daura aure abin da yake cikin auren kuma ya zama farilla wannan shine namiji wannan shine daidai gwargwadon abin da Allah subhanahu wataala ya hore maka da aka ciyar da matanka zaka ciyar da shi. To wannan shine abin da ya biyo baya cikin wannan matsala da ake samu shine kwadayi yarinya da kwadayi da taurin kai za a gaya mata cewa yau gashi nan bashi da abin yi a gaya mata kaza yi rude ta da kalamu ya rude ta ka wani lokacin zaki samu har yara suna kai iyayensu kotu aje a daura auren da ba shine ba a zo wani lokacin sai ki samu an zo an zauna auren bayan aihuwa da ya wulakanta ta ga abin ba haka ban tana tsoron komawa gidansu so ta gwammace ta zauna taking responsibility akan ta. To abin da ya biyo baya kuma yanzu shine ya rayuwa na ƙarya mutane mazan sun dauki ƙarya matan sun dauki ƙarya ke kina gani kamar yazo yau ina kawo miki baki yadda da cewa wannan da yake gona yana gona yana dan samu wannan abin da yake samowa wannan ne zai taimake ki ba wata rana Allah ne yake arziki a'a kina gani rayuwar ƙarya yazo ya aro riga ya aro wando ya aro waye yazo ya dauko ya kawo miki to wannan kina gani kamar wannan ne shi ci gaba sai kin aure shi gashi duk alamarin ƙarya ne ke ƙarya miji ƙarya an fada cikin masifa sai abin da yazo ya biyo ba shine karayar arziki wannan sune na keke da keke na ƙarya na gaskiya karayar arziki zaka samu wani lokacin miji ya dauki responsibility ya dauki koman ki yana yi sai a zo a samu matsala watakila ya fadi larura na rashin lafiya ko kuma a zo ya fadi larura na karayar arziki ko a zo ya fada a larura na wani abu dai na rayuwa na yau da gobe a zo a samu watakila an rage shi a aiki ko yanzu yadda abubuwa suka yi tsada sai a samu salarinsa ba zai kai ba. To idan aka samu irin wannan yanayi kin gani idan mata mai mutunci ne da kima da martaba ba sai an ce mata taimake mijinki wannan ka on her own in Allah ya buɗa mata wataƙila tana sana'a tana wani abu Allah subhanahu wataala zai taimake ta akan sana'ar da take yi kin gani za ta taimaka willingly wannan za ta yi.
To malama Juwairiya wani shawara zaki ba da mazajen da matan saboda da yawan su zaki gan suna magana cewa maza mazajen ba wai basu da shi bane kawai basu ga daman yi bane kuma dole idan kina da yara zaki so ki kula da su zaki so ki musu abubuwan da suke a makaranta wani shawara zaki ba da mazan da matan duka
shawaran da zan ba wa maza da farko shine shawaran zan ba su san me aure tukunna kafin su yi maza su san me aure kafin su yi idan ba su san me aure ake ciki wannan shine kaman da na fada da farko ake fada wannan ba sai kuma wallahi billahi Allah zai tsira sura nan gobe kiyama amana ne na matan nan da ƴaƴan da aka ba su wasu da gaske ne yadda aka fada cewa suna da shi ba za su yi bane ya gwamace ya aje wata banza a waje ya kwashi kudin yana bata gidansa ana fama wani lokacin zai boye kudin ma sai in ya ga matarsa tana da shi sai ya ce ai tunda tana shi su yi 50-50 ko su yi wani abu to ya kamata su sani cewa aikin da Allah ya dora musu ba wani bane ya dora musu Allah subhanahu wataala ne ya dora musu kuma duk da mata suna karkashin shi ne wallahi akan wannan Allah subhanahu wataala zai tsaya da su akan wannan amanan abu na biyu mata mata ya kamata mu sani cewa auren da zamu yi mu zaba miji na gari mai nagarta mu yi addu'a kafin mu yi aure idan an ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana mu yi bincike kafin ayi aure sa'annan dukkan mu bayan aikin office wani abu ya kamata mu samu wani dan side business da zamu rika yi a gefe mu samu side business zamu rika mu taimakawa rayuwar mu taimakawa mazajen mu sa'annan mazan idan mata suna musu suna taimaka musu sani cewa suna taimaka musu wani lokacin za a samu miji kin gama taimakon shi kin gama komai kin gama sai je auro miki wacce take da kuɗi dan kwadai ke sai barki sai tare a gidan ya jibga miki yara anan ya kasa take responsibility din ya barki da su shi kuma ya kama hanya ya auro wata hadaddiya mai gida mai mota
yanzu kuma lokaci yayi da zan koma gefe na barku da Jamila Adamu a cikin shirin kanin labaran jaridar Aminiya
editor barka da zuwa
barka ka dai
mai jaridar Aminiya ta kunsa ta wannan mako
to babban labarin mu na wannan makon ya duba bakar rayuwar da ke cikin karuwanci ne a Abuja mun tattauna da karuwan sun bayyana irin rayuwar kunci da bakin ciki da nadamar da suke yi mun tattauna da waɗanda suke musu kawalci su ma su faɗi irin abubuwan da suke gani da halin da suke shiga sai kuma labarin mu na biyu wanda ya duba manhajojin ba da bashi ta internet yadda suke masu karɓan basu kan suke shiga matsala ko waɗanda suka ce sun yi kusan kashe kansu saboda tsangwaman da masu ba da bashin suke musu yayin da kuma suka wadin da yasa mutane ba sa son su je neman bashi a banki suka fi son su je wajen waɗannan masu wahalar da su din kai kuma labarin garkuwa da mutane masu kuɗi sun fara kaura daga yanki na inji sarkin yakin Bauchi Hakimin Lame kai ce kuce kan kashe naira biliyan 10 akan hanya mai tsawon kilomita 10 a Bauchi da kuma sauran labaran da suka shafi zaben gwamnati da makamantan su
a shafin kasashen waje mai jarida Amiya ta kunsa
to a kasashen waje akwai ci gaba da kai har-haren da Isra'ila ke yi ne a Gaza duk da sun sa hannu kan yarjejeniyar ne tsagaita wuta da ita da Hamas sai bukatar da Afirka ta kudu ta yi na kotun duniya ta tura sammacin kama shugaban Isra'ila da kuma yankurin da hukumar abinci ta duniya take na dakatar da ba tallafin abinci ga 'yan gudun hijira a kasar Chadi.
To a dandalin nishadi fa?
To dandalin nishadi mun duba sadaran da aka yi ne tsakanin Amdaz da Alhaji Sheshe game da batun ana aikata fadala a Kannywood sai kuma rasuwar Director Aminu Espono.
To a bangaren Alhaji
To Alhaji kuma wani mutum-mutumi ne ya murtsake mai kula da shi bisa zaton cewa shi dama mutum-mutum an yi shi ne don ya rika sarrafa kayan marmari a wani kamfani to sai aka ga ya samu matsala sai aka cewa wani ya dan kula da shi kuma kawai he kawo mutum ya murtsike shi ya sa a kayan marmarin a matsayin shi ma kayan marmari ne to sai kuma wani abin Alhaji Isra'ila tana da wasu rokokin da take harbawa kai tsaye to amma ba maki maimakon rokokin su tafi wajen abokan fadanta sai kuma su gargadawa suna fadawa cikin kasar suna barnawa mutanen kasar
To mun san DJ Reta na kunshe da shafin wasanni. To a wannan makon me shafin ya kunsa?
To a wannan makon Najeriya ce ta fara shiga tsaka mai wuya game da gasar neman gurbin zuwa gasar cin kofin duniya da aka fara. Ta yi kunnan doki sau biyu a gashi yanzu kasar wanda ta lallasa Afirka ta kudu da cibiyar da babu wanda ya bata dama Najeriya ta kuma ta uku ta kuma wanda tana abin nan. Mun kuma duba kasuwar sayar da 'yan kwallo wadda za ta fara a Janairu mai zuwa. Sannan an sassauta wa Newcastle ta Ingila ta dauko aran yan wasa daga da suke buga gasa a Saudiya wato kamar su Ronaldo za ta iya daukan su gantin da mai ko mai club din ko kuma wani wasu jari a club din suna da hannu a can suna da hannu a Ingila sai kuma tsaka mewa da golan Arsenal wato Ramsdale ya shiga saboda an bar shi rika dumama benchi wanda hakan zai iya shafar hana shi zuwa gasar kofin duniya na Ingila waɗannan sun daga cikin labaran mu na wannan
ma sauraro da kanin labaran jaridar Aminiya Shirin Najeriya a yau na wannan lokaci ya kawo ƙarshe. Sai mun sake haduwa da ku a shiri na gaba da izinin Allah. Yanzu a madadin abokan aiki Sabitu Garba Mustafa da Nana Khadija Ibrahim Abdulhadi Abubakar Sheka ke sallama da ku daga nan Daily Trust. Huta lahiya.